والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما مر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Malam ya ambaci waɗannan ayoyi har ila yau a ƙarƙashin wato abin da ya gabata na baya na cewa saban Allah maɗaukakin sarki yana gadar ma da mutum wato abokan gaba ya zama sun yi tasiri a kansa kamar shedan da rundunarsa. To shi yasa ya sake kawo waɗannan ayoyi ƙarƙashin wannan babin ke cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa dukkan wanda ya makantar da idansa ya ɗauke ganinsa daga ambaton Ar-Rahman shine Allah maɗaukakin sarki. To Allah maɗaukakin sarki ya ce sakamakonsa shine hukumarsa nuqayyid lahu shaytana za mu rataya mishi wani shaitani fa huwa lahu qarin zai zama wato abokin tafiyarsa da bai rabuwa da shi har abada. Ana duk wanda ya bar biyayyar Allah to Allah zai rataya mishi wani shaitan da zai kasance tare da shi. Haka nan Allah yake su shaitanin nan wa innahum la yasuddunahum an as-sabil suna wato katange su daga bin tafarki na daidai wa yahsabuna sai su dinga amani cewa annahum muhtaduna cewa su akan shari'a suke alhalin akan fata suke. Hatta idza ja'ana har sai lokacin da suka zo mana ma'ana suka tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki da shi ne saban da kuma wannan shaitanin da aka rataya shi da shi da ma mala'ikan da zai kawo shi gaban Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa wata ƙira'ar hatta idza ja'ana har idan suka zo mana su biyu din ala a lokacin ne shi wannan mai saban Allah zai dinga cewa ya laita kai cuna baini wa bainaka bu'dal mashriqain abin da ke tsakanina da kai ma'ana ya fi tsakanin wato mahudar rana da mafadarta ma'ana ka nisanta daga gare ni kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul Qaf qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kafarin anid anna indil khairi mu'tadin murid har inda yake cewa wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin mubin fa fi dalalin ba'id qala sai Allah ya ce musu la taqtasimu ladayya babu husuma a gaban Allah da shi wannan mai saban da shi wannan shedanin da yake tare da shi dukkan su ma'ana wuta za a kai su Allah ya tsare mu. To shi ne yace fa fiksal karim tun da irin wannan wato aboki alkarim shi ne abokin da bai rabuwa da mutum walan yanfa'akum alyawma cewa yau din nan ba abin da zai amfane ku na abin da kuka aikata saboda me idza lamtum domin kuwa cewa ku kun zalunci kawunan annakum fil adabi mushtarikuna dan haka za ku yi tarayya cikin azaba ne da ku da waɗanda kuka biye musu kuka musu biyayya. To malam yace fa akhbara subhanahu dan haka Allah wanda ya tsarkaka ya bada labari anna man asha an zikrihi duk wanda wato ya dauke kansa ya rufe ganinsa daga ambaton Allah azzikir anan yace wa huwa kitabun shine littafinsa alladhi anzalahu ala rasulihi wanda ya saukar ma da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Da haka wa man ya'shu an zikri rahman ay wa man ya'shu an alquran wanda yake ambatan Allah da wannan alqur'ani din fa a'raba anhu ya dauke kansa daga alqur'ani wa amiya anhu ya toshe idansa bai kallan abinda alqur'ani yazo da shi na hujjoji da kuma umarni da aiki wa ashad basiratuhu an fahmihi kuma wa to tunaninsa ya dauke ya makance daga fahimta alqur'ani wa tadabburihi da kuma bibiya da kokarin fahimtar abinda alqur'ani yazo da shi wa ma'rifati muradillahi minhu da kuma sanin abinda Allah yake nufi da shi a littafin nan duk wanda ya bar wannan Allah yake qayyaballahu lahu shaytana Allah zai hada shi da wani shaytani wanda wannan zai zama hukumatan nan kaman wannan shine sakamakon aurace mu alqur'ani yasa ba a so mutum ya bar alqur'ani ko karantawa ko bitansa ko tashi a cikin aiki wannan duk yana cikin wato gabatar da kai ga alqur'ani amma mutum ya dauke kanshi daga alqur'ani babu karantawa babu bibiyansa babu kokarin fahimtar sa to wannan yana cikin babban hatsari kuma da hasara shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya dauke kanshi daga ambatona to wannan yana cikin rayuwa ta kunci fa inna lahu ma'ishatan danka ma'ana a duniyan nan sai yayi rayuwa wacce take mafi kunci rayuwa domin zai shiga cikin damuwoyi shine yace to anan kuma Allah yace duk wanda ya dauke kansa kuma har ila yau za a rake ya mushi wani shekan wannan zai zama ukuba ne saboda dauke kanshi da yi daga ambatan Allah daga littafin Allah fa huwa qarinu shine zai zama abokinsa wanda annabi la yufariqu wanda ba zai taba rabuwa da shi ba fil iqamati wala fil mati ko yana zauna ko yana cikin halin tafiya wa maulahu kuma shine zai zama mai jibuntan al'amuransa wa ashiruhu shine zai zama danginsa annabi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir tirga irin wannan mai jibunta kuma tirga irin wannan dangi a ce yau mutum yayi dangi da shedan wannan babban hasara ce duk mutumin da ya bar ambatan Allah ya bar littafin Allah wanda ya dauki hanyar bata da kuma halaka kamar yanda wani mai waka yake cewa rabi'ai libani fadi ya ummi ta kasa ma bi as'ama dajin au dulana tafarraqu cewa wato kaman wanda suka sha nono ne guda daya na uwa daya kuma suka yi rantsuwa cikin duhun dare akan cewa su ba za su taba rabuwa da juna ba to haka wannan zai zama da shaytanin sa yasa duk wanda ya bar ambatan Allah ba za ka same shi cikin wato rayuwa wacce take mai kyau ba ba za ka samu tsari shi cikin tsari mai kyau ba haka samu bai da tsari mai kyau haka samu rayuwar shi ba ta cikin daidai saboda ne saboda ya bar haske da Allah madaukakin sarki ya saukar Allah ya ce ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haske ne wanda yake mai bayyananne akan Allah ya ce shi waraka ne يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين توي بند حساره كو حساره لي واجب بر wannan littafi shiriya ne kuma jin kai ne rahama ne musamman ga mu'mini Allah yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shiriya ne kuma waraka ne ga wadanda suke mu'minai da haka alqur'ani shine babban tafarkin tsira kada kuma akbara sannan sai Allah ya bada labari anna shaytana cewa shi wannan shaytani ya sundu qarinahu zai dinga katange abokin nasa wa waliyahu haka nan kuma abokin tafiyarsa an sabilihi zai katange shi daga tafarkin Allah almusilu ilayhi domin tafarkin nan shi zai kai shi zuwa ga Allah wa ila jannatihi zai kai shi zuwa ga aljanna sai katange masa sai ya hana shi wannan alkhairin gaba daya to abin da kai shi shine waya sabu hadha bad wannan wanda yake fatacce din Allah ya tsare mu sai ya dinga tsammanin wato annahu ala tariqi huda sai ga kaman akan daidai yake saboda Allah ya ga toshe zuciya to koda yana wani aiki na saban Allah ko ya bar alqur'ani ya shiga da wani abu zai dinga ganin hakan
shine ruwarsa da jin dadinsa, saboda zuciya ta riga ta toshe bai ganin abin da yake daidai. Hatta idza jaa al-qarinan yawm al-qiyamah, har sai lokacin da wannan abokai suka zo ranar tashi al-qiyama su biyu, yaqulu ahaduhuma lil-akhar, ɗayan su zai dinga ma'ana sukar ɗayan su, domin haka ne Allah ya faɗa al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, to duk wasu abokanai ko masu ƙaunar juna ranar tashin alkiyama adu za su koma su zama maƙiyan juna, illa al-muttaqin, sai dai masu tsoron Allah wanda suka yi soyayya dan Allah, suka haɗu domin Allah, suka rabu domin Allah, to waɗannan su ne waɗanda za su dinga son junansu, za su dinga rungumar junansu, suna son junansu, suna ƙaunar junansu ranar tashin alkiyama. Amma duk wanda ba su ba ranar tashin alkiyama tsinuwa ne a tsakaninsu. Lace istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab, wa qala allazina taba'u law anna lana karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, to haka za su dinga zagin junansu, kamar yadda Allah ya ce summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da, za su dinga la'antan junansu. قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار, قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, هكذا تزاجن جوننس وسوكا جوننس هل أتانوس لشيطان إما وند شيني ببن جابورنس هو الله ما توقع كنسا كي أبينا شكين لتافنس لشيوا لوكا شندا واتو Allah zai yanke hukunci gaba ɗaya suna cikin wuta, wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum, sai ce fa la talumuni, sai ce kanku zarge ni, wa lumu anfusakum, shi ba da samu biyayya, suna ganin wannan hanya ita ce ta daidai, to za su saba mishi, za a yi ta suka, za a yi ta batanci da tsinuwa, wanda wannan ba zai haifar da komai ba sai ƙarin bakin ciki, dan ba zai fitar da su daga azabar da suke ciki ba, ba zai fitar da su daga azabar ba, shi yasa a ƙarshe zai su dinga ƙine ma waɗannan su, sai Allah ya musu babban azaba. Faqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim du'fayn min al'adab wal'anhum la'nan kabira, ai su ma ba za su yi shiru ba, za su ce inna kullum fiha, da mu da kodin da muna ciki, inna allaha qad hakama bayna al-ibad, saboda haka mutum ya nemi waɗanda suke na ƙwarai wanda za su sa shi a tafarki na ƙwarai, duk mutumin da za ka bi shi kaga cewa babu Allah a cikin tafiyar za to ka rabu da shi, komai ƙaunarka da shi, kaga cewa zai raba ka da Allah, zai raba ka da ambaton Allah, to wannan ba abokin tafiya ba, domin kuwa yana so ya katange ka ne daga rahamar Allah. To shi ne malam yake bayanin ayoyin da Allah ya faɗa cewa ranar tashin alkiyama ɗayan zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain, ina ma da a ce nisan da yake tsakanina da kai ya kai tsakanin gabas da yamma, ma'ana saboda fushin da yake yana gani ya kai shi zuwa ga halaka. Fa bi'sal qarinu kunta li fid dunya, yace kai ai kai ne mafi wato lalacewan abokin da ya kasance da ni a duniya, abdan kai zai dinga cewa ka batar da ni anil huda daga shari'a, ba'da ijja'an bayan shari'a ta zo mu, wa sadattani anil haqqi kuma ka katange ni daga gaskiya, wa agwaitani kuma ka batar da ni hatta halattu har na halaka, wa bi'sal qarinu anta li al-yawm, kuma tir da kai a yau kana tare da ni, to Allah ya tsare mu daga irin wannan abota, duk abotar da za ta kai mutum zuwa ga halaka wannan abokar babu alkhairi a cikinta, komai daɗinta a cikin rayuwar duniya. Wasu za ka ga suna ganin kamar jin daɗi ne, za a samu wani abu na nishaɗi na morewa a yi shi a rayuwar duniya, ana ganin ita ce abotar, to abota ta Allah ita ce abota ta gaskiya, shi ne waɗanda za su haɗu domin Allah kuma su rabu domin Allah, kuma suna daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya musu alƙawarin wato shiga inuwar al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Azala sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci mutane bakwai yace wa radulani, da wasu mutane su biyu wanda ta haba billahi, wanda suka kaunaci juna domin Allah, ijtama'a alaihi wa iftaraqa fihi, domin Allah kuka haƙu kuma saboda Allah kuka rabu ba don wani abu ana ta dauki mu'mini kuka haɗu da junansu daga waje daban-daban suna kaunar juna mana wanda ya shigo masallaci yanzu duk gidajen mu ba ɗaya bane amma me ya kama cikin masallacin nan Allah mana an haɗu ne domin Allah kuma an tashi ne akan ambaton Allah to wannan ita ce abota ta gaskiya amma kan wanda za su haɗu a gidan shasha ko gidan giya wannan abota bace ta akai barna ce da kuma halaka shi yasa tun a duniyar ma zaka samu suna faɗa da juna ba inda za a shigo masallaci a karanta ayoyin Allah a tashi cikin faɗa ba zai yiwu ba saboda nutsuwa ne da kuma rahama kuma haɗuwa ce da aka yi ta domin Allah ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba gidansu ɗaya ba garinsu ma ba ɗaya ba ka duba al-muhajiruna da al-ansar yanda suka kaunaci junansu kai ka ce tun asali sun san junansu to amma ba komai ya haɗa su ba akan Allah suka yasa sai su je jihadi ga muhajir ga ansari suna cikin layi ɗaya a jihadi haka nan za su je masallaci ga su dukansu ɗaya innamal mu'minuna ikhwa shi wa mu'minan ƴan uwan juna ne wannan ƴan uwantaka ce mai amfani mai alkhairi irin ta ake nema walamma kana musabu idza sharakahu ghayruhu fi musibatihi hasala bi ta'ati naw'u taqdimin wa tasmiyatin akbar subhanahu anna hadha ghayru mawjudin wa ghayru hasanin fi haqqi al-mushtarikin fi al-ada mala yake cewa kasantuwar duk mutumin da wata musiba ta same shi to idan ya samu mai irin wannan musibar tashi to sai ya dinga dan samun sanyi sai ya dinga samun sanyi saboda zai ga dawa na ma fa irin abu kaza ya same shi ko da yana jin zafi sai ce to bari ya hakuri tunda ga wani ma da irin jarabawar ta to sai Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan babu wannan saukin da za su samu domin wannan ba zai samu a cikinsu ba wa annal qarina la yajidu rahatan wala adna farahin bi azabi qarinihi ma mana ba zai taba samun farin ciki da jin dadi ba koda a ce ɗayan yana cikin azaba ya ce to ai duk tare muke da ai yana cikin wato asalin takaici ne dan zai dinga cewa a ƙara mishi azaba yace wa in kana masa'ilu fi dunya idza ammat sarat maslatan kama qalatil khamsati afiha sahr yace duk da yake musiba a cikin duniya idan ka zama mai ganganewa ce yanzu misali idan kai rashi aka ma rashi sai ka haɗu da wani a makabarta abokin ka ne shi ma an mishi rashi sai kuma juna jajiya ko sai ga kowa abin da ya same ni ya same shi sai ku ji wani sauki sai ka ce a to tunda ni na rasa ashe shi ni da na rasa shi uwa ya rasa da rashin da rashin uwa wanne ku zafi rashin uwa ya fi zafi saboda haka idan kai ka rasa da sai ka ga wani aminin ka uwar shi ya rasa to sai ka ji naka din yanzu ya sauka kuma duk da yake cewa abu ɗaya kuka yi tarayya a cikin mutuwa ce to amma su kafirai babu wannan samun sauki wannan abun baya cikin su idan suka haɗu da kuma masu samu kamar yadda wata daga cikin wato sahabbai ita ce tamadurul kansa mace ce wacce take ta yi tsawon rayuwa ta aihu a jahiliya tana da ƴaƴa kuma ƴaƴan suka musulunta ta zo ita ma ta musulunta daga baya ta taɓa rasa wani ɗan uwanta wanda ake kiran shi sakar ta yi mishi waƙe mai yawa na wato asalin jinjinawa da kuma yin takaici da yawan tunaninsa bayan ya mutu saboda yadda take tare da shi ɗan uwanta ne ta kusanta da shi fiye da komai ta yi ta waƙe-waƙe a kansa amma cikin ikon Allah da Allah ya jarabe ta da ƴaƴanta suka musulunta duka su hudu kuma suka yi shahada a yaƙi ɗaya take cewa da fa na rasa mutum ɗaya na yi ta takaici amma yanzu na rasa hudu kuma na mayar da al'amari na ga Allah ce waɗannan hudun sun fi mun wancan ɗayan da na rasa to daga cikin abin da take faɗa a irin waƙen da ta ma ɗan uwanta take cewa fa laula kasratul baqina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi ta ce an ba dan akwai yawan masu kuka a kewaye da ni ba wanda su ma suna ma ƴan uwansu kuka da suka rasa ta ce da na kashe kaina ta ce amma wa ma yabkuna mithla afi duk kukan da suke bai kai kukan da ni nake ma ɗan uwana ba walakin u'azzi an-nafsa anhu bita'assi amma ni dai ina ma to jinjina ma kaina wato ina jajinta ma kaina abin da ya same ni ma'ana ina koyi da waɗancan to aka ganin cewa wasu suna kukan mutuwa shine ita ma sai ta sassauta makanta. Abinda ma da yake nufi ranar tashin alkiyama ko da wannan mai saban ya ga wanda ya kai shi ga halaka ko wanda ya jiya mishi suka je suka bata tare a wuta, ba zai ce to yanzu dai ya samu kwanciyar hankali ba, lallai suna wuta da babu wannan, ba wannan baya cikin su, sai dai ya ƙara jin zafi ma da a lokacin ne zai dinga ma'ana zai dinga tanzira yana cewa ai kai ka kawo ni wannan wajen. Ba ga ba magana cewa to ai duk suna tare shi kenan a zo a ci gaba da zama a azaba, azaba ce da ba ta da iyaka, ba wanda ya san ƙarshenta. To malai yake cewa wa min uqubatiha, har yanzu daga cikin qala fa mana Allahu subhanahu hadha al-ajra min ar-rahati an ahli an-nar, dan wannan abin da za a samu na jinjinawa da jajintawa da tausayawa babu a cikin wuta. To ina alkhairu mutum ya kai kanshi abin da zai kai shi ga halaka da shiga wuta. Fa qala fi Allah yace wa lan yanfa'akum al-yawma, ba wani abin da zai amfane ku a yau. Idza lamtum, domin kun zalunci kawunanku, annakum fil azabi mushtarikuna, kasantuwar kun yi tarayya a cikin azaban, wannan ba zai rage muku komai ba, sai zai ƙara muku ƙiyayya da ƙyamar juna. Dan duk jayayya da za su yi da jidalin da za su yi a cikin wuta za su yi, a cikin wuta za su dinga jayayya da jidali. To ina amfanin jidalin wanda ba zai haifar da komai ba, ba zai sa a ƙara ma waɗancan azaba ba, su kuma ba zai sa a rage musu azaba ba. Duka Allah ya ce qala li kullin bi'kun, da ku da su din kowa yana da narko na azaba, walakin la ta'lamu, amma ku ba ku sani ba. Haka kowa da azabarsa, wancan abin da yayi na laifi na saban Allah yana da azabarsa, wannan abin da yayi shi ma na batar da mutane da nuna musu hanyar barna yana da azaba irin ta sa, Allah ya tsare shi. Qala wa min uqubati ha, har ila yau daga cikin abin da saban Allah yake gadarwa na uquba shine annaha madadun min al-insani yumiddu bihi aduwahu alayhi, kamar yawan saban Allah yana sa mutum ya ƙara ma kansa makiya kuma masu ƙarfi a kansa. Wajaishun yuqawwihi bihi ala harbihi, kuma yana kaman tanadin wasu runduna ne da za su yaƙe shi, domin duk mai saban Allah maɗaukakin sarki Allah zai cire mishi kariyar da ake samu daga shedanu. Haka shedanu za su zama sun mamaye shi, sun mishi wato kawanya, sun kewaye shi, ya zama ba yi da wani wata kariya da za ta iya kare shi. Shi ne malai yake wa zalika anna Allah subhanahu, cewa abin da ya sa ya faɗa haka domin kuwa shi Allah wanda ya tsarkaka, ibtala hadha al-insana, Allah ya jarabi dan adam, bi aduwin, da wani maƙiyi wanda la yufariquhu tarfata aini, baya taɓa rabuwa da dan adam, shi ne shaitan. Dan yayi alƙawari cewa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, shaitan ba zai taɓa rabuwa da dan adam ba, matuƙar yana raye dan adam na numfashi shaitan ba zai kyale shi ba. Idan Allah ya jarabi dan adam da wannan abokin gaban, shine shaitan. A shaitan idan abinci zaka ci baka ambaci sunan Allah ba zai ci tare da kai, idan kwanciya za ka yi baka ambaci sunan Allah ba zai kwanta tare da kai, saboda ƙiyayyar shi da ɗan adam. Idan kusanta iyalinka za ka yi baka ambaci sunan Allah ba zai kusance ta tare da kai, wannan ƙiyayyar ta kai inda ta kai. Kuma baka ambaci sunan Allah ba za ka kwanta ya gama komai da komai, ya gama kara da yawan shi da ɓarnar shi da ƙazantar shi, in ka kwanta ba ce zo ya shimfiɗe a cikin hancinka, a nan zai kwana, a nan yake kwana cikin hancin ɗan adam. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi da safe ya sa ruwa a hancin shi ya face, domin zai fitar da shaitan a hancin sa, domin a nan yake samu ya kwanta. To wannan ƙiyayya ce ai ta kai inda ta kai, ya razana ka, ya tsora ka, ya fata ma al'amuranka gaba ɗaya, kuma ba zai taɓa rabuwa da kai ba. Sallah za ta shiga, shaitan zai shigo cikin sallar ya ɓata. Kana sallah yana kawo ma tunanin wasu abubuwa na saban Allah a cikin sallah, haka ba a taɓa barin mutum. Aiki za ka yi na neman kusanci da Allah zai zo ya shiga zuciyarka ya canja ma niyyarka a cikin aiki, har sai ya ɓata aikin ka yi shi ba don Allah ba. Saboda haka wato maƙiyi ne da Allah ya jarabi ɗan adam da shi. Malai yake cewa ya namu wala ya namu an, ko ka yi bacci shi ba zai bacci ba, ya ɓatar da kai. Wa yanfalu, za ka gafala ka rafkana kaman ce shi yana nan bai yana nan a kafa a kanka yarahu huwa wa qabiluhu min aitu la yarahu shi yana ganin ka alhalin kai baka ganin shi duk inda ka shiga shedan na ganin ka kai kuma bai inda zaka yi ka ganin shi Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min aitu la tarawna aya duk inda zaka shiga gida din shedan yake tabinka tunda fitanta daga masallaci zai dinga binka san da zaka shiga gida ko ka waiwaya ba zaka ganin shi ba ba zaka ganin shi ba shi yasa kana zuwa daidai kofar gidanka kace bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna kana fadan wannan sai ya tsaya a bakin kofar dan baka fada ba kuma zai shiga gidan tare da kai zai shiga tare da kai suna nan a cikin mu suna nan suna yawo tare da kai bai rabuwa da ɗan adam to in kana ganin kusanci ne annabi adam ya fi ka kusanci da Allah da kuma wajen da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Adam cikin rahamarsa cikin aljannarsa sai da shedan ya ratsa ya shiga har ciki ya je ya batar da annabi Adam yasa ya saba ma Allah to kai waye da zaka ce kana ganin ya fi karfinka ai ka fi karfinsa sai dai idan Allah ya tsare ka ka samu tsari na Allah kuma ka tsare kanka musamman yawaita ambatan Allah da kiyaye umarnin Allah da nisantar duk abin da yake na saban Allah ne to wannan shine zai ba mutum kariya daga shedan Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su illa man ittaba'aka minal ghawin shi ma da kansa yake cewa illa ibadaka minhum almukhlasin wanda suke tsarkaka ku wanda ka tsarkake su ka kare su waɗannan ba ni da iko akan su da haka mutum ya zama mukhlis ya zama tsarkake bautar shi ga Allah yayin tsarkake kanshi ga Allah sai ya samu kariya daga shedan sai kwanta kuma ba abin da ya same shi da izinin Allah malai yake yabdulu juhdahu duk wani kwazo da zai iya yi da kuma himma da zai yi yana yin ta fi mu'adatihi cikin kiyayya da dan adam fi kulli hal a kowane hali har lokacin mutuwa mutum zai zo zai bar duniya shedan yana nan yana kokarin batar da shi har a numfashin da za ka yi na ƙarshe bai kyale ka ba kamar yadda ake rawaito kissar ɗaya daga cikin magabata ko Imamu Ahmad rahimahullah to ya zo mutuwa wasu suna ta ce mishi yayi kalmar shahada idan shi yana bayyana cewa la la yana cewa a sai da dan farmato aka gaya masa a to ai an yi mamaki ana cewa yayi kalmar shahada yana cewa yace a ai yana cikin wannan shedan ya zo yake ce masa yanzu kan ka kukuta daga yace la yace har yanzu abin da yake ta faɗa ke bana in yayi da haka yana kokarin batar da shi ke haka har kana yayi mutuwa ma da kyale ka domin shi kokarin sa da shi da wanda suke taro da shi mabarnata wannan tanadin da Allah ya mabayin sa na kwarai na rahama da jin dadi baya san ka da wannan dan ya ce shi babban adawar sa shine annabi Adam da ƴaƴansa saboda dalilin annabi Adam aka fitar da shi daga aljanna yace to kuma ba za su koma ba in dai shi yana tunda har aka fitar da shi to su ne sanadiyar fitansa to su ma ba za su koma ba za ka sai dai su koma ɗaya gidan da ya koma haka duk abin da zai gwargwada yadda zai fitar da kai zai shi yasa kullum zai mutum ya dinga kokowa da shi da ko da yaushe mutum ya dinga yawaita ambatan Allah shine maganin ka da shi da wa in ma yanzu dan naka mina shaytani nazgun fasta'id billah ne mutsarin Allah daga shi da duk abin da yake don baka ganin sa inda kana ganin ka sane ka ce kai kokowa da shi to abu makin da baka ganin sa ya zaka yi da shi ai sai dai addu'a addu'a ce kawai za ta raba ka da shi yanzu kamar wannan cutar da ta gangame wasu yankuna na duniya ai sai dai addu'a to ba cuta bane da kake ganin ta ko kake ganin ta a cikin wani haka ba abin da zai kare ka daga ita sai ne sai addu'a mutum yayi addu'a ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah to sai Allah ya yaye masa to duk makiyin da baka gani shi ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah daga gare shi to Allah yana ganin komai ai ba abin da yake buyan ma Allah yace wala yad'u amran yakiduhu bihi yaqdiru ala isarihi ilayhi illa awsalahu kuma ba wani umarni al'amari na makinci da yake da ikon da zai yi a kansa dan ya cutar da dan adam zuwa da shi face sai ya aikata shi yace wa yasta'inu alayhi bi bani abihi kuma zai dinga neman taimako akan wannan mutumin da wato danginsa shine min shayatinil jinni daga shaytanu na aljanu wa gairihim min shayatinil jinni da ma shaytanu daga cikin mutane domin kamar yanda akwai shaytanu a aljanu haka na akwai su a cikin mutane akwai su a cikin mutane Allah ya ce shayatinil jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura haka akwai shaytanu ma a cikin mutane yanzu wani shikenan duk abin da yake so ya kusanci da kai yana so ya raba ka da imanin kai ko yana so ya kai ka zuwa ga halaka an kaga wani ya matsu wani to yana so ya bata shi yana so ya karkatar da shi sai ka ga musamman kamar misali ka samu sai ka ga mace an kawo ta lafiya kalau tana zaune da mijinta lafiya kalau masu shigowa wajenta su suke bata ta a wajen mijinta eh su za su raba auren saboda ba sa son ta da wannan alkhairin da mijin tun tana nan tana biyayya tana kiyayewa har su zo su fara kulla mata ke kina zaune ba a zama haka kawai yanzu abinda aka fara gaya mata ke ce ba da kai ake zama biyan su ko in kin zauna wallahi zaki cutar da kanki haka za ki tabin wannan shayatinul jinsi ko kana cikin harkarka ta kasuwancinka da kuma wani yazo ya ce ba kai ba haka ake biyan su ai ai akwai wani mai taimakon mutane sai ya taimako duk yanda zai ya kai kojansa ma'ana yayi kokari ya raba ka da imanin dan abin da kake yi Allah yake sa ma albarka a cikin raba ka da shi kaga wani haka zai zo haka sai ya dau abokin shi ya kai shi wani waje na ba sai ai shi za a mishi wani taimako a to da lokacin da ma'ana Allah madaukakin sarki ba shi abin ina mai taimakon yake ina yake mai taimakon babu shi saboda haka akwai shaytanu na mutane da na aljanu to duk wannan runduna haka shaytan zai hada su ya watsa su akan dan adam dan ya batar da shi kad nasaba lahu alhaba'i duk wata igiya da za ta iya turke shi ya riga ya daura ta wa bagahu alghawa'i duk wani abu wanda yake wato na kullu kullu ya daura masa wa madda hawlahu alashrat ya jiddira masa tarakuna ta ko ina wa nasaba lahu alkhaf washibar duk abin da ake kama mutun ya tara su duk wani abu da za a fatar da mutum shaytan ya riga ya kawata mishi su shi za ka ga shiga gida ka ga an sa mishi kaya na tsawa da komai da komai duk mutum ya huta ya shiga da shi kenan ka zo ko tasha ne za a sa mu aka ce a sa sunna wanda su sai kana tunani zai a ce a sa MBC a sa arewa shi kenan ana sassaka ma waɗannan tarkunan ne don a kama ko zai a ce ko kullum kai ta kallon wa'azi kullum ba za ka nan kallon wani abu ba shi ne gyaran tasla din baki zai ce ga wasu tasha ma tana da kyau a ga wasu shayatinul jinsi ne ai eh sun zo don su taimaka ma su batar da kai ce haba malam ta ka zauna ai yara za ko yara ko matan ka ma ai ka ga su zauna kai za ta ka zuwa nan to ana nan ana saka ma tarko ta ko ina kai kana cewa kar ai yana cewa a har sai ya rinjaye ka akan wannan abin ka yadda to a zakar tunda kai za ka fita ka bar su ai gida ne baka san barnar da take ciki ba ana so a kawar da su daga wani abu a daura su akan wani tafarki na barna ko duk wani tarko da ka sani shaytan yana nan ya jira ya ana magana tarko karka dauka wani abu ne a zamanin nan ga su nan da yawa ai duk hanyoyin da shaytan zai kama mutane suna nan da yawa ko yanzu ka je siyan waya kace a sassa ma wata application zai ce to a sa ma Qur'ani a sa ma sai ce a sa ma Facebook sai ce a sa ma Instagram shi ma ai labarai ake gani duk ne wani ne zai zama kuma abubuwan da ake nuna a cikin Allahu musta'an wani bai taba sanin wani abu na barna ba sai ya bude wannan abu abin da baya taba kawo a tunaninsa a duniya cewa akwai shi ana yi a cikin wannan abu zai samu kuma wani da an jefa mishi wannan virus din kamar yadda wannan abin yake yawo in ya shiga jikinsa to wallahi ba zai iya fita ba in ka yi jin duniyar nan ba za ka iya raba shi da wannan abin ba da haka da yawa in ka ga mutum ya shiga ta ya nutsi ya yi haka to ba Qur'ani yake karanta waya ba ba kuma abu mai amfani yake karanta wani abun karna ne shi yasa da ka shigo zai ga mutum kamar ya ji tsoro da ka zo kusa da mutum sai ka ga ya zuwa sai ka ga ya abu ba zai bani ka kalla wannan abun ba ai haka ne ko to abun ya riga ya shiga wani abu ne kamar kwayar cuta ne da an jefa ma wuyar da ka ganshi in kana gani shikenan ya riga ya bi jikinka sai ya mamaye jikin shikenan kai ma an jefa ka a cikin wannan tarkon ko ko zai ga mutum ba wuta sai can cikin dare sai kage ya buda abin da yana kallo da an zuwa ni sallama sai kage ya tsauri ya jike wani ma gaban shi na faduwa kage ya raba ne saboda me yana cikin wani abu wanda to ru abin kwarai yake in Qur'ani ne na ruwan shi dan ka shigo wallahi ba zai damu da kai ba kan Qur'ani yake karanta ko wani abu ne amfani yake karanta to duk irai irin wannan tarkuna ne ba a ce mutum kare yayi ta'amuli da wannan ba abu ne wanda zamani ya zo da shi kuma sauki ne aka samu yanzu in ba za ka iya tafiya ka je wani zumunci ba ba sai ka kira dan uwanka da yake wata ƙasa a waya fitar zumunci da shi ba har da cikin salon da zumunci saboda haka abu ne wanda zai iya kai ka zuwa ga samun lada kuma zai iya kai ka zuwa ga samun zunubi gwargwadon amfaninka da shi da irin yanda ka ɗauki aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da haka wa qala li awanihi bayan ya sa duk wannan tarkunan sai ya ce ma masu taimakon sa dunakum aduwakum wa aduwa abikum sai ya ce kun ga ga wancan makiyinku ne kuma makiyin ubanku ne ku je ku kamo min shi la yahutannakum kada ku taba bari ya tsere muku duk ta wata hanya ku shigo masa to yanzu kamar mutum in aka sa mishi irin wannan abun kallon tibin nan irin sallar din da kanshi yanzu tunda an riga an sa mishi in aka sa mishi tarkon ya kama shi zai ce wannan wanda ake sakawa ake ganin su Makka da Madina bai ishe shi ba da kanshi zai je zuwa DSTV kudin shi zai dinga cira ana sayan tashoshin da zai ga sabanin da ciki kaga an riga an kama shi da wannan tarkon da kan gaba zaka dinga cire duk wata mutum haka zai dinga adashi yana sayan abin da ba zai amfane shi ba wanda wannan kudaden da a wani wajen alkhairi yake sa su ba ya fi mishi amfani ba sai ga mutum ya cira 6,000-8,000 a ƙarshen wata wai yana siyan kati ya ƙare baya faga irin tashoshin da za a nuna masu kyauta ba biyan kuɗi yanzu in kana son ka ga ɗawabi ko ka ga cikin ka ji hadisin sama zaza sallallahu alaihi wasallam saudi wan da tu ko kobo ba za ka biya ba sai dai ɗan abin da za ka siyo a sama amma ban da shi kuma in rayuwarka za ta ƙare ka kai shekara nawa ba za su ce ma ka biya ba to amma wannan ba a so saboda abinda ake nuna ma mutum ba abu bane wanda ake ganin na morewa ne na rayuwar duniya abu ne da zai kusantar da kai da Allah a fa irin tunanin su kenan a irin tunanin su kenan wadannan dan haka sai ya ce kada ku bari ya kubuce muku wala yakun habbul jannata wa habbukum an-nar kada ku kuskura ku bari rabansa ya zama aljanna ne ku kuma ku shiga wuta duk yanda za ku yi ku jawo shi sai kun shiga wuta tare da shi ai shine wadallazina kafaru law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa ko ai suna burin cewa ku ma ku zama irin su dan ku zama tare da su ku zama daya wanasibuhur rahma wanasibukumul la'na kada ku kuskura rabanku ya raban shi ya zama rahamar Allah ce ko kuma rabanku ya zama la'anar Allah ku jawo shi kuma ku shiga cikin wannan tare da shi wa qad alimtum anna ma jara alayya wa alaykum min al-khizyi wal-la'ni wal-ib'adi min rahmatillah fa bi sababihi wa min ajlihi kuma shaytan din zai dinga gaya musu zai ce kun san duk abin da ya gudana tsakanina da ku da abin da na kaskanci da ni tsinuwa da ma kore ni daga rahama duk ba komai bane dalilin dan adam din nan abin da zai dinga gaya musu kenan dan haka zai ce fabzulu jundakum duk gwargwadon yanda za ku yi ku dage ku ga kun yi dagewa an ya kunu shuraka'ana fi hadhihi albaliya su zama sun yi tarayya da mu a wannan musibar in kad fatana shirkatu salihihim fil janna yake cewa domin kuwa wato tarayya da na kwaransu a cikin aljanna ya tsere mana to sauran ku kama su to kaga sai nan kai ma za ka iya tserewa na akwai hanyar tserewa shine ka kusanta da Allah وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا ما ده yake cewa kuma mun sani cewa Allah bi ya ba mu labarin wannan abu shine Allah madaukakin zarge ce mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u ibbahu li yakunu min ahadi as-sahih Allah yake shaytan din nan makiyin ku ne ku rike shi maki to matsalan yanzu mutane shaytan din makiyin su ne amma shine abokin su haka nan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah yace kada ku bi hanyar shaytan domin duk wanda ya bi hanyar shedan yana umarni ne da wato alfahsha miyagun ayyuka na saban Allah wal munkar da abubuwa marasa kyau to shedan ne yake umarni da wannan haka Allah ya ce innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ayoyi kuna nan da yawa da Allah ya nuna mana kaidin shedan kaidin shedan akan dan adam yana nan da yawa duk wata hanya da shedan zai iya batar da dan adam ya sai shi saban Allah tana nan suna nan da yawa a cikin mu saboda haka mutum yayi kokari ya ji tsoron Allah madaukakin sarki dan ya kubuta daga sharrosu dan haka malai yace Allah kuma wa amarna an na'khudha lana uhubbatahu Allah ya umarce mu cewa lallai mu yi taka tsantsan mu dauki matakai na nisan tasa wa na'uddu lahu uddatahu kuma duk shiri da zamu yi na fada da shi mu yi kokari ne shi menene shirin da za ka yi na fada da shedan shine kai garkuwa da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyuka na kwarai duk lokacin da ka sa wannan tufafin a cikin ka kuma shedan bayan da bai da kaya to amma shikenan sai ka dau sai ba ruwanka da littafin Allah ba ruwanka da shari'ar Allah ba ruwanka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya shedan ba zai shige ka ba a dole zai shige ka duk inda yake so ai shine wata rana Abdullahi dan Mas'ud wani mutum ya zo ya same shi yace ku kuna cewa ku ne bayan Allah amma naga har yanzu dai kuna nan kuna neman tsari daga shedan ku ne ku kame nan ku yi wannan ku yi wannan wai kuna neman tsari yace a yace to barawo me zai da kango yace ai ku kangwaye ne ai ai in ka ga barawo ya zo ya ga kango ba zai shiga ba ai wannan gida barawo yake kokarin shiga wanda aka mishi doguwar katanga da kofa aka gyara shi aka kawata shi zaka in kai mutumin kwarai ne to kai ne duk yanda zaka yi sai kai ta fada da shedan fiye da wanda ba na kwarai ba wanda ba na kwarai ba wannan kaman baya cikin wanda shedan ke sa su a lissafi dan haka kai ne da kake jin sanyin azaba ka tashi ka fito sallah kai ne abin farautar shedan duk yanda zai wata rana zai ce ma sanyi fa yayi yawa sai an bada fatawa zaka iya sallah a gida ko wannan cutar ta yi yawa saboda haka ba sai ka fito sallah a jami'i ba ko da fa cutar ba ta same ka ba kai kuma ba wanda ta samu ce to ai an yi fatawa an ce shi kenan ko ina ma in dai mutum ya yi sallah shi ake so na ci sai ga mutum ya tsaya a bakin shagon shi kada ya yi sallah shi ba zai zo masallaci an ce malam ya ba za ka zo jami'i ba ya ce to ina ci na yi sallah ai ita ake so na yi to ka gan shi da ya samu shiga a wajen baka kai da zaka tsare kanka ka killace kanka ma'ana ka zama na kwarai shedan ya fi fada da bayin Allah na kwarai fiye da waɗanda ba na kwarai ba saboda wanda ba na kwarai ba ba su da komai ai ba abin da zai musu ba abin da zai musu wanda zai kusa na kwarai ne shedan ya buskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yana tura mishi bakin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wanda shine kurewa shedan ya shigo cikin sallar sa zai bata mishi sallah sahabbai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu billahi minka a cikin sallah kuma yana kai hannunsa gaba kaman zai kama wani abu da aka idan da sallah suke cewa fa mun ga kai wani abu da baka taba yi a cikin sallah da yace shedan ne ya zo mu a cikin sallah da bakin wuta na garwashi yana so ya samu a jiki na ni kuma ina ta kokarin in kama shi yace in ba dan addu'ar dan uwana Annabi Sulaiman ba da na kama shi na daure shi a cikin masallacin nan yara sun zo suna wasa da shi to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar sa shedan na bujiro mishi to mu ya muke mu da bamu da komai ba wata kariya tare da mu saboda haka a yadda zaka kiyaye ma'ana in kaga ka kyautata din to kai kokari ka daure akan haka duk wani abu da zai zo ya kawar da kai akan wannan hanyar karka kalle shi wani zai ce to ai ya tsaya ne a dafa mishi ruwa shi yasa bai samu sallah ba da sauransu sai ko ai wanda suka zo masallacin masu ma kila ko wanda ya fi ka wannan bukatar ladanin da zai zo ya kira sallah shi me yake har ya bar abin da yake ya zo ya kira sallah kai kana gida saboda haka shedan yana da hanyoyi da yawa da yake tarkon dan adam kuma hanyoyin ma har na kusanci da Allah in ya ga kai mai san nafila ne mai san aikin alkhairi ne sai ya fito ma ta wannan hanya da wannan rigar zai shigo ma wannan abin da kake na alkhairi sai zo ya dinga nuna ma cewa ka nuna ma mutane don ka burge su sai ya shigo ma ta wannan hanya to kaga daga nan sai jefa ma riya a cikin aikin sai ka dinga ganin ai kai kadai kace kowa baya yi sai ka ga kaman duk kafin mutanen unguwar alkhairi to shi dan ya shigo ma ta wannan hanya in kuma kai dalibin ilimi ne sai dinga nuna ma ka dinga ganin cewa kafi kowa fahimta a cikin daliban kafi su bincike kafi su jin karatuttukan malamai duk wani abu da aka taba je ka ji kai zaka iya bayani akan sa da haka daga nan in shedan ya shigo ma ta wannan hanyar kai sai ka dinga ganin ma duk wani malami ba malami bane sai shigo ma ta wannan kofar to duk wata kofa da ka sani shedan bai kyale ka ba haka da ka ji wani abu na shedan ya fara shigo ma cikin tunaninka cikin zuciyarka ko ya bata ma wani aiki ka nemi tsaron Allah da gare shi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana fadan wannan shikenan zai rabu da kai ko ka kira sunan Allah ko ka yi kiran sallah ko wani abu makamancin wannan kai dai duk sanda ya bujiro ma ka kusanci Allah wanda ya fi shi ya halice ka ya halice shi shine kawai maganinka amma ba yanda za ka yi fada da shi a to Allah madaukakin sarki ya bashi wani wata dama da kai baka da ita shedan yanda jini yake ratsa jikin dan adam cikin kowace jijiya haka yake yawo a cikin dan adam haka zai shiga zuciyarka ya raya ma wasu abubuwa haka kawai zai raya ma wani mummunan abu kana zaune lafiya kalau zai shi zai fara kama sai ka fara tunanin wani mummunan abu ko wani saban Allah ko mutum kawai ya dinga tunanin cewa anya lahirar na akwai ta sai shedan ne zai kama wani ko sai za ka yi wani aikin alkhairi sai dinga cewa ka bari a'a ai akwai wani lokaci nan gaba duk shi zai dinga raya ma wannan abubuwa to da zaran ka ji irin wannan ka nemi tsarin Allah daga gare shi kuma duk hanyoyi na neman kariya shi ne waɗannan abubuwan da ake abu kuma ba abubuwa ba ne masu yawa inda mutum zai kiyaye su shi ne mutum ya kiyaye azkaru sabahi wal masa wannan azkar ɗin da ake safe da yamma ka kiyaye su za ka samu tsarin Allah daga shaitan ai ba wani ɗan adam da shaitan baya zuwa wajen ba a yi wannan mutumin ba sai dai kawai idan ya zo ɗin akwai inda zai samu kofa da inda ba zai samu kofa ba saboda haka in ya zo ya ga cewa akwai cikakken tsaro a wajen dole zai koma duk dabarun da zai yi dabaru ne ya kokarin ya shiga in ya ga ba zai iya shiga ba sai ya koma to amma in ya zo ya ga an sa kariya amma kariyar ba ta da ƙarfi sai ya kutsa sai ya shiga da ya ga kariyar ba ta da ƙarfi sai ya shiga shi ne sai a ce shedan ya samu kofa a cikin wani abu misali za ka ga ana zaune ila yan uwa ne ko abokai ne suna zumunci da komai abin da bai taka kara karya ba sai ka ga ya raba su sai ga ana fada ana yayya da juna to kaga ya samu wata kofa ne ya shiga da kun ga irin wannan kofar za ta shiga sai ku hana misali zai ce to wani fara kake gani yana nema ya raina ka to shedan ne ke gaya ma wani da ya zo ma sai ka kora wannan ko ya dinga kawo ma mummunan tunani akan wani wanda ka amince masa ila mutum ne ka ɗauki dukiyarka ka bashi ka amince masa ka ce a yi wani wata sana'a ko wata harka da sauransu fitan farko da ya fita ya dawo sai aka yi hasara ba a samu kuɗi ba ba a samu riba ba abinda shedan zai fara ce ma wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne kuma kai ka amince da shi ka ɗauka ka bashi to kaga sai ka kore shedan a ciki daga wannan adam ne saboda haka hanyoyi da yawa shedan ya kan shiga sai ka ga mata da miji suna zaune shekaru masu yawa sai shedan ya shiga tsakanin kuma da zarar ya shiga sai ka ga komai duk alkhairin da aka yi na baya sai a rusa shi kuma wannan yana daga cikin ma'aunai na kuskure ma'aunai na kuskure shine idan ka samu sabani da mutum to kar ka rusa alkhairin shi na baya ka tsaya akan wannan abin ka nan da yawa daga cikin mutane ka ga in mutum ya yi wani kuskure to dai to duk alkhairin da ya yi na baya zai amanta da shi sai ga an manta da shi wannan yana faruwa tsakanin mutane da yawa ko tsakanin ma'aurata misali sai ga wani ya yi sabon aure to ita wacce ta yi shekara kaza da shi aka wahalar nan to duk wani alkhairin ta baya gani shedan ne duk wani alkhairin ta da fati tashi da aka yi kila ita ta sayar da kwanukan ta da waye ta tallafe shi yana wahala yana waye da ya dan shigo cikin gari shi kenan duk wani alkhairin ya manta sai ita ba ta son shi da alkhairi sai ta zama saniyar waye duk wani alkhairi da ta mishi ya mani ka sau kuma an tashi maganan matan ake ba su da ke to maza ma tuna su duk wani alkhairi nata da ta mishi wallahi ya manta da shi ina lokacin da ya zo neman ta ma ba dan ita take son shi wallahi ba za a yi auren ita za a tore shi za a ce ba ita kaza ba ita ce ita tana so amma fa wani abu ya taso a gaba zai manta da wannan karar duka saboda haka shedan ne yake shiga irin waɗannan hanyoyin ya bata tsakanin ƴan adam in ya ga ba zai iya raba ka da Allah ba sai ya raba ka da mutanen kwarai haka dole muke dinga neman tsarin Allah daga shedan musamman addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na fita gida da na shiga dinnan ko su ka kiyaye za ka samu tsarkaka mutum zai fita gida ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to duk wanda kai nemi tsarin shi da wannan suna ai ka nemi kariya kuma ka samu sannan zaka koma gida ka shiga gida yanzu nan zaka shiga gida bayan isha bismillah wa najna wa bismillah karaji wa ala Allah rabbi tawakkal ba wani wahala bane da shi to wani lokacin da zai je ya zauna a wajen hirar shi ya mance da wannan addu'a ya gama surutun shi ya gama jin labarin duniya da ya zo sai fada gida kai ba sallama ba za ka yana shiga zai shaɗan ya shiga tare da shi yana zuwa a kawo mishi abinci ba kiran sunan Allah an kaga abincin ka ambaci sunan Allah in ka gama kuma ka gode ma Allah akan abin da kake ce bismillah kawai fa abin da zaka faɗa kenan akan abinci in ka gama kuma abin da zaka ce alhamdulillah ba ma sai ka ƙara zaka ce to kai haka ka kare kanka daga wannan makiyin da wato baya ruwa da kai sannan zaka kwanta ka kwanta da sunan Allah ka kwanta da sunan Allah bace sunan Allah kai tasbihi kai kabbara kai ayyala kai ayatul kursi ka karanta ayoyin karshe na suratul al-baqara ka karanta kul huwa da falaki da nasi babu wani abu mai wahala a ciki ka kwanta kana ambatar Allah har bacci ya dauke ka in ka tashi ka tashi da sunan Allah alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nushur ka tashi da sunan Allah to ire-iren waɗannan abubuwan su ne kariyar bawa daga shedan duk bawan da ya tsare wannan ba yanda shedan zai yi da shi haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma na bitintununa wannan zamani Allah ya tsare mu daga gare su inda suka shiga kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'ummar musulmi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ƙananan yara da manyan mutane inda haramci ne daga Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu alwasila wa mustawsila alwashima wa mustawshima duk Allah ya haɗa su ya la'ance su gaba ɗaya alwasila ita ce mai yi ɗin don haka mai yi ɗin ba a ce ko ƙarami kama ko babba ba haka nan wajen mustawsila wanda a kama ba a ce ko ƙarama ko babba ba kuma sun yi tsaye a kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a kai Allah ya ce da kan halittar insani fi ahsani taqwim Allah ya halicci ɗan adam a mafi cikan halitta bai buƙatar wani gyara daga wani saboda haka ba a yin ƙari sannan kuma maganar kaya da ake sama ko ƙananan yara wai a sa musu wasu kaya na za su kaya mata a ce ƙanana ne ba su girma ba wannan shi ma ba yi da kyau wannan shi ma ba yi da kyau sai dai akwai kawai kayan da zaka samu an yi tarayya a cikinsu tsakanin maza da mata musamman ƙananan yara kamar su waitu kamar su waita yanzu ba za ka bambance ta namiji da mace ba musamman na jarirai haka wannan babu laifi wannan ana kiran shi unisex ko a cikin tufafi akwai irin matan nan to wani irin wannan ne babu laifi amma in tufafi ne wanda yake sura ne na maza to wannan ba a halatta a sama mata haka nan in tufafi ne sura ne na mata bai halatta a sama mata in gane ko saboda haka
akwai bambanci tsakanin su, akwai tufafin da za ka iya gani, akwai wando da za ka yi kamen shi kasan na mata ne, akwai kuma wando da kamen shi kasan na maza ne. Wannan ta ga kowa da irin nashi, don kanin ke zai ce to ai mace kuma an sa mata wando, akwai wando da irin nasu ne wanda in ka gan shi kasan cewa na mata ne. Saboda haka yin irin wannan ne wannan babu da yake a cikin Allah ta'ala. A siffar mahaifinsa? A wannan bartan wani abu a kai ba, ke cewa ne ne ingancin cewa wai mutum ya zo mutuwa shi dan na zuwa da kunshi a siffar mahaifin shi ko mahaifiyarsa, bartan wani abu a kan wannan. Abin da ya tabbata a sunna shi ne cewa idan mutum ya zo mutuwa, idan mumini ne na kwarai mala'iku suna zuwa mishi na raham, za su tsaya daga nesansa suna ganin shi suna mishi albishir. Idan kuma ba mumini ba ne, Allah ya tsare mu, munafiki ne ko kafiri, mala'iku na azaba za su zo su tsaya kusa da shi suna ganin shi suna wato razanar da shi suna mishi mummunan albishir na azabar Allah. Don haka mala'iku su suke zuwa yayin da ɗan adam zai mutu, amma bai hana a samu cewa shaitan yana iya bujiro masa don ya yi ƙoƙarin halakar da shi. Amma dai abin da ya tabbata a hadisi shi ne mala'ikun rahama suna zuwa, mala'ikun azaba suna zuwa. Dalili kuwa shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, falauta idza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna. Malamai suka ce ai mala'ikatuna ta ati liqabdil arwah, cewa mala'iku za su zo ɗaukar rayuwarsa. Haka nan faɗin Allah maɗaukakin sarki, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wannan ya tabbata cikin hadisin Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Haka nan kuma cikin hadisin Bara za a samu wannan bayanin da tsayinsa, mala'ikun rahama za su zo da likafani daga cikin likafanin aljanna, da turare daga cikin turaren aljanna, za su dinga cewa ya ke wannan rai ki fita zuwa ga wato mahaliccinki wanda yake mai yarda a gare ki baya fushi da ke, mumini ne sai ta fita kamar yadda ake kiyaye ruwa a bakin mota. Idan kuma kafiri ne za su zo da likafani daga wuta, sannan kuma za su zo suna razanar da shi, za su ce ya ke wannan rai wacce take abun fushi a wajen mahaliccinta, ki fita ki je zuwa ga wato wanda yake ba mai yarda da ke ba. Za su fitar da fitar da ita da ƙarfi. Allah ya tsare mu. Wannan shi ne abin da ya tabbata, wallahu ta'ala a'lam. Allah shi ne mafi sani.